Wani rahoton kwamitin majalisar wadda ya yi nazarin halin da lamuran ilimi ke ciki a Kano ya alakanta faduwar da dalibai ke yi a matakan jarabawa daban-daban da rashin wadatattu kuma kwararrun malamai a makarantun jihar. Hakan dai yana zuwa ne kimanin shekara guda bayan da gwamnatin Kano ta ayyana tsarin ilimi dole kuma kyauta a matakin primary zuwa secondary ga 'ya'yan jihar. Honorable Kabiru Alhassan Dashi da ke zaman shugaban masu rinjaye a zauren majalisar dokokin ta Kano ya yi karin bayani.
Wato ilimi ya shiga wani yanayi mara daɗi a jihar Kano. Za a ga makaranta da ɗalibai sama da 2000 amma sai ga malamai an ce ba su fi 10 ba ko 11. Sai ga musamman kwasa-kwasan da aka fi son a ci English da Maths. So duba da wannan matsaloli da sauransu da yawa, muka ba gwamnati shawara cewa lalle-lalle ta duba kuma ta ɗauki waɗannan malamai. Saboda akwai 'yan bago da na hana ɗaukan ma'aikata. To shine muka ba da shawarar cewa abin da ya shafi bangaren lafiya da ilimi a cire wannan 'yan bago, ya kasance ana ɗaukar malamai da ma'aikatan asibiti akai-akai, wanda shi zai kawo sauƙin wannan matsalolin da muke fuskanta.
Ko da yake masu nazari da sharhi akan harkokin ilimi na cewa yunkurin 'yan majalisar dokokin yayi daidai, amma batun rashawa da cin hanci da kuma cusa harkokin siyasa da 'yan siyasar ke yi a fagen ilimi abin damuwa ne. Kamar yadda Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo ke tsokaci.
Ai mutum akwai matsala ta cin hanci da rashawa kuna cikin masifa. Wannan ita ta kawo rashin yadda dake tsakanin al'ummar ƙasar nan da gwamnatocin ƙasar nan. Matsala shine duk inda kake tunani a kowace irin harka, ta rayuwa, ta ilimi, ta lafiya, ta komai, cin hanci da rashawa shi yake shiga gaba kafin komai. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa al'ummomin ƙasar nan dewa daga ciki ba sa yarda da dukkan wani abu da gwamnati ta zo da shi, komai kyansa, komai gaskiyarsa, komai daidansa, komai kyansa. In dai gwamnati ce ta zo da shi, ana tunanin da ƙarshe rashawa da hanci za su kasara shi. Mai wane kuɗaɗen da ake fitarwa ga harkar ilimin nan zai koma cikin aljihun wasu mutane. To kaga irin wannan duk su suke kasar dukkan wani muradu da gwamnati ta zo da shi ga al'ummata. Duk abin da gwamnati ta zo da shi ba za su yarda ba.
Sai dai Honorable Kabiru Dashi ya ce majalisar dokokin ta Kano za ta sanya ido sosai domin kaucewa yanayin tsoma harkokin siyasa ga batun ilimi a Kano.
Inda za ka gara hudunmu, za ka ga mun yi chat mana kamar wani table cewa malamai turanci a ɗaya 2000 ina jin 1500 da wani abu, kuma dole sai wanda suke karanta turancin. Masu lissafi ina jin 1300 da wani abu, su ma dole sai wanda yake da NCE ko digiri a kan lissafi. Saboda haka magana wai ko za a sa siyasa ko mai anan, kaga an yi maganinta. Kowanne darasa su ma mun bayar, ba cewa muka yi kawai a ɗauka da ka ba. Muna fatan wannan tsarin da aka zo, jama'a za su taya mu da adda, Allah isa a yi nasara, ya tabbata kamar inda aka shirya shi a takarda.
Ba ga ƙarancin malaman koyarwa, batun cunkoson ajujuwa da ƙamfar kayayyakin aiki da za su tallafawa sha'anin koyo da koyarwa na daga cikin ƙalubalen da harkokin ilimi ke fuskanta a Kano, musamman ma a yankunan karkara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.